يا رب وفق لك الاء وبركاته يوم يرى الارواح تخرج الديار لديار مدير شكرا ونيجي الى ذكر رمضان ويجمع صلى الله عليه وسلم صلاه الجنوب ومجلس الاربعين في جوار تذكر القران من جمعه من اجل سوره الفتن وان قلت ايه تاخذ من سنه الرياض والذي جاء له بي على رمى عمر بن محمد امام والذي من المسكرى على محمود بن محمد امام ورد الله بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصي الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤثر إلهي. نفرت روح تعني بها في دائرة إنايتي. نفعت أنس ترفعني بها إلى سماء هبتك والآيتي. وارفق نور تحصني بها والمنتمين الي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشماس الاعداء الطائنين ومن شر الخلائق اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بركه مدى فاشكا دواركو او ان مصلى شيء يتابع البركه ان لم تتعرض ومن كرنت القران يجر ما جمد فانت الله سبحانه وتعالى يضام وكنت arama ya ja mana ayata 51 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad wasanna lahum alqawla la'allahum yatafakkarun alladheena ataynahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad wasanna lahum alqawla ai wa laqad fassalna lahum alqawla hakika mun yi ma wa'annan mutane na quraishawa bayanin abinda wannan alqur'ani ya kunsa filla filla. Idan kuma ka dauka ba da Qurayshawa ake yi ba, ana magana da wa'incan Yahudawan ne da suke labewa sai su guru goma mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tambaya suke je su tambaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Duka dai Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad wasanna lahumul qawl, hakika mun yi musu bayani filla filla abinda aka saukar ma da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayi da shi. Me yasa aka saukar musu wannan wahayin ko me yasa aka saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wahayin har yayi bayanin sa filla filla? Allah subhanahu wataala yace la'allahum yatadhakkarun, ko sa usama dama su wa'azantu. Domin shi Allah subhanahu wataala yana nan akan ka'idan nan nasa, ba za a yi maka azaba ba sai an maka gargadi. To yanzu gargadin ne ake yi, kada ma wani yaje lahira yace ai ma ja'ana min bashirin wala nadir, ba wani dan sako da yazo mana ballantana mai gargadi. Sai da haka Allah subhanahu wataala yake yin bayani filla filla domin mutane su fahimta. Abu Rufa'a yake cewa wannan ayan wala kad wasanna lahumul qawla ta sauka ne akan su, shi ɗaya ne daga cikin su mutane guda goma wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan akan su. Amma malamai sun yi magana da yawa dai akan wa'inda ayan nan ta sauka akai, wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa akan aya na gaba wanda yake cewa alladheena ataynahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, su ne wa'inda Allah subhanahu wataala ya ba su littafi kafin zuwan alqur'ani mai girma, ma'ana kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kenan magana yanzu kaga ta koma kan wa'innan Yahudawa da kuma wayanda za su yi imani da wannan alqur'anin daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ce alladheena aataynahumul kitaaba sune wayanda muka ba su littafi min qabrihi ay kafin zuwan alqur'ani hum bihi yu'minun su da an karanta musu alqur'ani mai girma sai ga sun imani kina ana magana akan yahudu sun an ba su littafi na annabi Musa alaihi salatu wasallam ya suna at-taura nasarawa ko ko kristawa su ma an ba su littafi wanda alqur'ani yayi shaidan cewa lalle an ba su littafi mai suna injila sai dai kawai matsalan da aka samu shine wannan at-taura din da injilan mutanen da suke bin wannan addinin sun caccanza ta sun shigar da abubuwan da ba haka annabi Isa alaihi salatu wassalam ya karantar ba kuma wannan littafi da aka baiwa kowane ɗaya daga cikin annabtan to lokacin life term nashi lokacin duration din da aka zaben mu wannan annabi ya riga ya kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine kadai annabin da ba shi da wai life term nashi ba shi da ƙarshen lokaci ki tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa a nada duniya to lokacin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama sabanin shi annabi Musa an turo shi ne zuwa ga bani Isra'ila zuwa ga mutanen nan nashi shi ma annabi Isa alaihi salatu wassalam da yazo an turo shi ne zuwa ga mutanen nan nashi shi ma bani Isra'ila ko shi ne za a ga har a cikin littafi mai littafi na injila bible kenan za a ga yana cewa shi an turo shi ne zuwa ga fatattun tumakai na bani Isra'ila haka annabi Isa alaihi salatu wassalam yake faɗa a cikin littafi na injila ma'ana bible kenan haka yake faɗa cewa shi an turo shi ne zuwa ga waɗannan mutanen nasa kenan annabi Musa alaihi salatu wassalam yana cikin cin annabtarsa da yayi wafati lokacin shi ya kare saboda haka za a dan samu wani lokaci kafin a turo wani annabi saboda haka ana dan samu wani dan lokaci dan tsakanin wani lokacin shine ake kira fatra wanda muke karatu jiya akai saboda haka ana turo annabi Isa alaihi salatu wassalam shikenan yanzu an samu sabon annabi a kanin bani Isra'ila saboda haka annabi Isa alaihi salatu wassalam ana dauke shi zuwa wani lokaci wanda muka yi karatu a kai jiya shekara 500 tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan lokacin annabi Isa ya kare yanzu annabawa wannan lokacin ya riga ya kare lokacin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam dama Allah subhanahu wataala ya riga ya riki alƙawari da kowane annabi cewa idan annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana alhalin kana cikin ganiyan cin annabtanka za ka aje annabtanka ka koma ɗaya daga cikin hajimai ko mabiya na wannan annabin na wannan annabin nawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dukkanin suka ce eh shine sakar Allah subhanahu wataala da yake cewa وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين تصوء إن متانا وان دعك باصل التكفي تافنتوا عن القرآن من جنما سوني متانا يهودا ومصرين الدين عن نبو موسى عليه الصلاة والسلام da kuma nasara kristawa kenan masu bin addinin annabi Isa alaihi salatu wassalam saboda haka da an karanta musu alqur'ani sai su ga sakon da ke cikin at-taura shine ake kara maimaitawa a cikin wannan alqur'anin sakon da ke cikin at-taura a injila bible kenan shine dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake kara maimaitawa a cikin wannan sai su ga ashe ma babu bambanci da mai Allah subhanahu wataala ya riga ya gaya mana a cikin alqur'ani mai girma ya ce inna dina inda Allahi al-Islam shi addini a wurin Allah gaba ɗaya fa shine addinin musulunci duk wani addini wanda mutum zai riƙa in dai ba a musuluncin nan bane to Allah subhanahu wataala ba zai karɓa ba shine Allah subhanahu wataala ya ƙara gaya mana a cikin surati wa ali imran ko kuma yake kusuri da Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya riƙe wani addini ba addinin musulunci ba tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya in dai ba addinin musulunci ba suke yi ma'ana addini saukacce daga wurin Allah to in mutum ya je lahira Allah subhanahu wataala ba zai karɓa ba
saboda ka su wayannan mutanen da an karanta musu alkur'ani mai girma ma'ana masu yin addinin annabi Isa da addinin annabi Musa alayhi salatu wasalam ana karanta musu alkur'ani mai girma sai kai sun ce min yadda min imani cewa wannan alkur'anin daga wurin Allah subhanahu wataala yake sai ka Allah subhanahu wataala ya ce alkur'ani mai girma ya rika karanta mana wurare daban-daban wayanda masu bin addinin annabi Musa ko masu bin addinin annabi Isa alayhi salatu wasalam suka yi shaida cewa wannan addinin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lalle su kakkan addini ne kuma an riga an gaya muku shi tun a cikin littafansu ko kaga Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin suratu Saf Allah subhanahu wataala yake cewa wa in qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi musaddiqun lima bayyakum musaddiqan lima bayyakum mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad ko amma sai suratul baqara sai Allah subhanahu wataala yake gaya mana alladheena ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wataala yake cewa kaga wa'inda muka ba su littattafai ko muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta wannan littafin hakikanin karantawa suna tadabburi a cikinsa in at-taura ne mutumin da ke bin addinin annabi Musa alayhi salatu wasallam yana karanta at-tauran yana kuma tadabburi a cikinsa in ne bin addinin annabi Isa ne yana karanta wannan addinin yana karanta wannan littafi na kana bible yana yin tadabburi shin zaka ga yana cewa cikin littafin at-taura injila din ko cewa wani mutum yana nan zai zo wanda ake kiran shi da suna comforter wannan comforter din ba kowa bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi haka aka faɗa a cikin injila ma'ana bible cewa wani mutum yana nan zuwa sunansa comforter wannan comforter din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaje kinan an riga an gaya musu cewa annabi Muhammad din zai zo shine Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa baka alladheena ataynahumul kitaba yatluna wa haqqa tilawati su da aka ba su littafi su karanta wannan littafin hakikanin karantawa yu'minuna bi za su yi imani da wannan addinin naka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su yi imani da shi domin su riga sun karanta cewa ga siffofin da aka faɗa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafi ba shi bane wannan mutumin da ake kiransa suna bahira ya karanta monk in kana karanta history na abin haka za ka ga an faɗa cewa akwai wani monk islof monk cewa wannan monk din aiki ne mai bin addinin annabi Isa alayhi salatu wassalam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babbansa Abu Talib ya dauke shi zai je fatauci da shi zuwa gari na Sham wannan mai bin addinin annabi Isa alayhi salatu wassalam ai siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gani a cikin wannan yaron saboda haka ya kirawo babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abu Talib ya masa tambayoyi Abu Talib ya baka ansa sai ce to kai sauri ka koma da wannan yaron gida domin idan makiya ka ganshi za su kashe shi shine annabin da zai bayyana a ƙarshen zamani da bai karanta littafin sa ba to sai zai iya sanin wannan siffofin kaga ba zai iya san wayannan siffofin ba shine Allah subhanahu wataala ya ƙara faɗa yake cewa wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum ma unzila ilayhim khashi'ina lillah daga cikin wayanda aka ba su littafi na aka ba su littafi akwai wayanda zaka ga yayi imani da Allah subhanahu wataala da kuma abin da aka wa ma unzila ilaykum da kuma abin da aka saukar muku na alqur'ani kinan wa ma unzila ilayhim da abin da aka saukar musu khashi'ina lillah suna masu jin tsoron Allah yasa suke yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka gani a duniya yanzu za ga manya-manyan masu bin addinan nan guda biyu na at-taura da injila za ga suna yin imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama me yasa haka suna yin imani ne saboda suna da yakini cewa wannan addini shine addinin gaskiya din addinin da har yanzu shekara wurin 1400 da wani abu amma har yanzu ba a taba samun wani abu wanda aka canza shi a cikin wannan addinin ba inda ake zuwa a yi aikin hajji har yanzu ba a canza ba a ce a dauke daga Makka yanzu a kai shi Ingila ko a kai shi London ko a kai shi har yanzu ɗan wurin nan ne ake zuwa ko ba haka ba sallan nan har yanzu ba a ce an kara ta ba yanzu ta tashi daga guda biyar ta koma bakwai saboda yanzu matasa ne masu ji da ƙarfi ko ko a'a yanzu an rage wannan sallan ta tashi daga guda biyar ta dawo guda uku saboda mutanen da ke rayuwa yanzu kasalallu ne ragwaye ne ba har yanzu ba a samu ba ko ba haka ba har yanzu kuma ba a ce wannan zakka da ake bayarwa ba an dauke ta an dena ba haka nan azumin watan ramadan da ake yi har yanzu ba a ce a tukun yanzu mutane yanzu ana cikin talauci ana cikin kuncin rayuwa wasu garuruwan ana yake yake a ce an canza yanayin azumin ba maimakon awa takwas a awa 13 da wasu garuruwa suke kamar Najeriya awa 13 kamar Greenland da suke yin azumi awa 19 ba shi to a rage yanzu mu ɗan Najeriya da muke yin azumi awa 13 a rage shi ya dawo awa 4 saboda mutane yanzu ka salallu ne ko har yanzu ba canza ba daga hudowar alfijir din nan har zuwa faduwar rana haka nan ake yin wannan azumi kenan wannan addinin har yanzu ba canza shi sabanin sauran addinan baya ko sai wasu daga cikin mutane ko su zauna su yi meeting sai to an kawo canji ko ba haka ba shi fa zaka ga littafin littafin injila bible ana ta yin new edition ko ba haka ba saboda abubuwan dai Allah subhanahu wataala dai ya yafe mana ko ba haka ba shine Allah subhanahu wataala yake cewa a wani ayar innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yasjuduna lil adqani sujada da zaka samu wanda ya san littafi na injila bible sosai idan aka karanta masa alqur'ani mai girma sai ga ya fadi yana mai yin sujada yana mai miƙa wuyansa zuwa ga Allah subhanahu wataala me yasa har ma zaka ji yana cewa wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina la mas'ula haka nan zaka ga Allah subhanahu wataala yana ga mana wata ayan cewa la tajidanna wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dami mimma arafu min al-haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma shahidi Allah subhanahu wataala yake ga mana cikin suratul ma'ida cewa wa'annan wanda aka ba su littafi idan aka zo manzo na yazo yana karanta musu ayoyina tara a'yunahum tafidu min ad-dami zaka ga idanuwansu yana zubar da hawaye me yasa mimma arafu min al-haq daga abinda suka sani na gaskiya cewa lalle wannan annabin wannan littafin da gaskiya ne shi saka ga cikin suratul baqara ayan da ka haddace kai Allah subhanahu wataala yana cewa alladheena aataynaahumul kitaaba yatluunahu alladheena aataynaahumul kitaaba ya'rifuunahu kama ya'rifuuna abnaahum wanda muka ba su littafi kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun san siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san yaran da suka tsuguna suka haifa da kansu kana ganin wannan karamin abu ne ai kaga wannan ba karamin abu bane shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana zaga suna cewa atina hum kitabi hum bihi yu'minun shine Sa'id bin Jubair yake cewa wannan ayan ta sauka ne akan wasu mutane guda 70 masu bin addinin annabi Isa alaihi salatu wassalam da kuma wasu masu bin addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam wasu malamai suke cewa Najashi ne Najashi ya turo su lokacin da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu suratul yasin tun daga farkon suratul yasin har zuwa karshen suratul yasin sai wayannan mutanen suka fara yin kuka suna cewa dama wannan addinin shine addinin gaskiya din shine addinin da muke karantawa Allah subhanahu wataala zai turo wannan annabi sai suka yadda suka yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya kamar shi kuma Ibn Jarir da Ibn Mundhir cewa sai Abu Rufa'a ya faɗa cewa yana daga cikin mutane guda 10 wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan akansu amma daga ciki akwai wasu bayan Allah da suka faɗa cewa wannan ayan sun sauka ne akan wasu mutane kamar haka akwai Abdullahi bin Salam da Salman al-Farisi cewa sun suka shiga addinin musulunci da wasu mutane guda 40 na fara da suka zo da Ja'far bin Abdul Ja'far bin Abi Talib suka zo garin Madina kaga su biyu kenan da wasu mutane guda 30 daga Habasha da kuma mutane guda 8 daga garin Sham suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su akwai Abrahata da Ashraf da Amir da Ayman da Idris dukkanin su haka ma wardiye ambace su cewa su ne suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kuma musulunta bayan sun musulunta Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya kaga a karatun mu na Shima'il Muhammadiyya da muke yi a wannan masallaci ai mun kawo kissan musuluntan Salman al-Farisi ko ba haka ba kaga shi ai yana bin addinin Annabi Isa ne alayhi salatu wassalam ko ba haka ba har yayi ta bi domin ya ga alamomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka karanta ko ya karanta a cikin littafin sa to da ya ga wayannan alamomin kuwa sai ya musulunta amma Imam Qurtubi ya kawo a cikin littafin sa cewa wannan ayan ta kafa ne kan wasu mutane wanda suka zo mutanen Najashi da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta su suna bin addinin Annabi Isa ne alayhi salatu wassalam sai da cikin su akwai wanda suka musulunta bin addinin Annabi Musa alayhi salatu wassalam to amma dai almuhim shine sun zo sun musulunta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abu Jahal Abu Jahal ai an san shi ko to sai Abu Jahal ya koma yana musu istilanci har yana cewa Allah ya tozartar da ku Allah ya wulakantar da ku wani irin wawayen mutane ne wa'annan bi ban taba ganin wawaye dolaye ba irin wa'annan mutane ko kuna kan wani addini kuna bin wani addini ko ku zo ku ce kun bar wannan addini wai kun zo kun yi imani da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ban taba ganin wawayen mutane ba to wa'annan mutanen suka ce maka salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku mu dai ba za mu tsokane ku ba mu ba za mu yi fada da ku ba lana a'maluna wa lakum a'malukum mu ai muna da aikin mu kuma kuna da aikin ku ma'ana sakamakon abinda kuke fada ko kuke aikatawa da shi Allah zai muku hukunci ko ba ta bane mu kuma abinda muke fada ko muke aikatawa shine Allah subhanahu wataala zai mana hukunci ko ba shi ta Allah subhanahu wataala ya kara maimaita maka cikin sura Kafirun ba ko lakum dinukum waliyadin ko ku kuna da addinin ku wanda kuke bi akai na bautan gumaka wanda akan shi ne in aka je lahira Allah zai muku hukunci akai ya sa ku auta waliyadin ni kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina da addini na da nayi imani da shi cewa Allah subhanahu wataala ne ya saukar da shi akan shi ne kuma Allah zai mun hukunci wanda zai sa ni a cikin gidan aljanna shine su ma wa'annan bayan Allah sai ga ya cewa lana a'maluna wa lakum a'malukum shine Allah subhanahu wataala yake fada wa idza sami'u al-lagwa wa idza sami'u al-lagwa aradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtagil jahilin ko wanda zamu zo mu karanta aya na gaba kenan insha Allah subhanahu wataala shine Imam Qurtubi ya kawo mana wannan kisan a cikin littafin tafsirin nasa kenan idan ka kalla wannan ayan gaba daya kiga ashe ba yanzu bane aka fara musulunta wanda suke bin addinan nan ko dai yahudawa ko nasarawa ashe tun zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana ta musuluntan nan ko to yanzu me yasa aka samu karancin musulunta ina da kyau musulmai mu tambaye kawunan mu an ka shi ne da ni da kai har da ke da ke sauraron mu yanzu a gida cewa mun daina bin karantarwan addinin musulunci 100%. Ko wanda idan ka saka wayanda suka shiga musuluncin nan zuwa gida 100 to kashi 80 kai kara dan wana kashi 90 sun shiga addinin musulunci ne saboda kyawawan dabi'u na musulmai ko kyawawan dabi'a na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mu yanzu musulman yanzu sai muka yi watsi da wayannan kyawawan dabi'un kawai ga ka gani mana cikin masu yi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiki ba kuna kiran su turanci domestic servant ko akwai wanda yake ba musulmi bane ba yahudi ne in banda kyautatawa yake kyawawan fahimta me zai kawo wanda ba addinin ku ɗaya ba ya zo yana ma annabin ku aiki hidima a gida don sai mun ka gano wannan karatu ko wannan yaron fa ba yahuda nan wanda yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aiki shine ya dauki gashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin kum mataji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa wannan matan da take a samu mata ayi tsafi in annabin Allah ne tsafin ba zai kama shi ba in ayin ko ba annabi bane tsafin zai kama shi wannan ba yahudan fa wannan yaron da ke mu annabi aiki shi ya dauki wannan gashin yaje ya kai akai wannan tsafin wanda Allah subhanahu wataala ya zo ya saukar da falaki da nasi Allah kuma ya gaya masa cewa ga abin da ya faru amma manzon Allah bai kore shi yaron nan yazo zai rasu yana rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gaishe shi ka kalla wani kaida kuma kalla kikkiawar mu'amala kai ba wai zaka ce kai oga bane yaron da ke aiki a karkashin ka ba shi da lafiya ba zaka je ka gaishe shi ba a'a Mazala sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya gaishe da wa'inda sun ba su lafiya wa'inda suke aiki a karkashin sa yaje gaishe su tare da cewa ma addinin su ma ba ido bane Mazala sallallahu alaihi wasallama yaje zai gaisa da wannan zai gaishe da wannan yaron ya duba jikin sa Mazala sallallahu alaihi wasallama da ya kalle shi Mazala sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar cewa wannan yaron ba zai tashi ba yanzu yanzu ba wai sai gobe ba kare ga sanin mutuwa sai Allah ko to amma Allah ya sanar da Annabi Muhammad cewa wannan yaron da yanzu zai mutu sai da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya duba jikin sa sai yake ce mu wannan yaron ka kalla duk tsawon mu'amalan da aka yi manzon Allah bai ce mai dolan dole sai ka shiga addini na ba manzon Allah bai ce mai amma yanzu manzon Allah ya tabbatar cewa mutuwa zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce ma yaron ka shaida ba babu bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni annabin Allah ne wayannan kalmomin da su zan tsaya maka ranar lahira ma'anarsa ka shiga aljanna baban yaron gashi a gefe yaron sai dan waiza haka sai ya kalla babansa sai ya kara waizawa ya kalla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kara maimaita masa a ganin da manzon Allah yake tallan addininsa wai da ni da kai har da ke sauraron mu a gida muna yin tallan addinin nan namu ga wayanda ba musulmai ba in ba ma yi akwai kalubale a kanmu manzon Allah ya kara gaya masa cewa ka faɗa ni zan tsaya maka shaida akai ranar lahira ka shiga aljanna sai ya waiga ya kalla babansa ya kara waigowa ya kalla annabi manzon Allah ya maimaita masa haka har sau uku baban yaron ya ce ma yaron akwai abul qasim yima ba yima Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama biyayya faɗa abin da Annabi Muhammad nan yake so kace faɗa nan da nan yaron nan sai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ko yana gama faɗan kalmar shahadan nan sai ko ya mutu sai ya rasu banda kyakkyawan mu'amala wane ne zai yadda yaron shi ya bar addinin da yake kai ya ce abin kaga ba sai kenan kyakkyawan mu'amala ka duba wancan mutumin da ke watsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bola a kofar gida mana manzon Allah ya yake shi manzon Allah ya tsine ne manzon Allah ya kwashe masa albarka manzon Allah ya sa sahabbai su je su mai duka manzon Allah bai sa haka ba amma da karshe fa wannan mutum bai zuya musulunta ba manzon Allah ya kwana biyu bai zo ya zuba masa bola a kofar gida ba manzon Allah ya ce kwana biyu banga mutumi na banga sakon mutumi na ba ko lafiya ka ce ai bai da lafiya manzon Allah ya ce duk ku tashi mu je mu gaishe shi aka nemi izini aka ce manzon Allah ya shigo an ba da izini manzon Allah ya shigo mutumin nan sai kunya ya kama shi na ga kwana biyu ne banga sakon ka ba na tambaya aka ce ai ba kar lafiya nake yanzu mu gudu wannan ba yahudan ba ya daga kai ya kalli manzon Allah ya ce yanzu addinin ka ne ya karantar da wannan kyakkyawan dabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce maka addinina ya karantar da kyakkyawan dabi'an da ta wuce wannan daga nan kuma wannan mutumin ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga musulunci kuma daga nan shi ma ya rabu daga rashin lafiyar da bai tashi ba kenan shi ma shi da ni da kai da ke muna kyautata ma waɗanda ba musulmai ba muna jawo su jiki ta yadda za su fahimci kyakkyawan karantarwar addininmu ko kokari muke mu cutar da su idan kokarinka shine ka cutar da wanda ba addinin ku ɗaya ba to dan wana wannan ba karantarwar addinin ka bane kuma ya saba wa karantarwar musulunci saboda haka musulunci bai yadda ba ko da wasa ka cutar da wanda ba addinin ku ɗaya ba na musulunci bai yadda ba ina ma dai da a ce musulmai za mu koma kan karantarwar addinin mu 100%. Da ba sai an samu wani buƙatuwar zuwa wani wuri a je ana wa'azi kyakkyawan karantarwar addinin mu kawai ya isa ya sa mutane su su rungumi wannan addinin shi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa ni Allah subhanahu wataala ya ci gaba
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما فعلوا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
الله سبحانه وتعالى يتلو الشواء وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ما رونا آية الله سبحانه وتعالى يكي شوى إذا أنت أنا كرنت تامس آيوي كوكو ما أنوني دعا على القرآن يقول سا شين ما نوى إذا يتلى عليه قالوا آمن النبي سوما سبين الدين النبي إيسى عليه الصلاة والسلام كريستا واكينا سوما سبين الدين أن موسى عليه الصلاة والسلام تسكي آمن النبي من إيماني لشي me yasa muka yi imani da shi innal haqqu min rabbina domin sako ne na gaskiya daga wurin ubangijin mu irin sakon nan da ka faɗa mana yanzu irin shi ne annabi isa alaihi salatu wassalam ya faɗa mana ko kaga haramcin luwadi yanda yazo a cikin musulunci haka yazo a addinin annabi isa cewa haramun ko suna da wani sura cikin guda a cikin littafi na Injila Bible wanda ake magana kan isan mutanen Sodom isan mutanen Sodom idan ka karanta ta Bible yadda ta zo tarihin Annabi Lut alaihi salatu wassalam yanda yazo a cikin Al-Qur'ani haka yazo a cikin Injila haka yazo a cikin Bible kawai kuskure kwara ɗaya ne shi kuma yana daga cikin darsi da suka yi cewa matan yaran ma yara mata na Annabi Lut alaihi salatu wassalam wai sun zuba ma Annabi Lut alaihi salatu wassalam wai giya ko ko abun barasa wai har hankalin annabin Allah wai ya gushi kasan wannan ma wasan yara ne wai har annabin Allah wai ya fada ma yaransa kaga wannan ai wasan yara ne wanda wannan wurin to yadda yazo a Al-Qur'ani haka yazo a cikin littafi na Bible kaga kenan abubuwan da yake na littafin su haka yazo a alqur'ani saboda haka da zaran an karanta musu sai su ce innal haqqu min rabbina yanda hukuncin zina yazo a cikin alqur'ani haka hukuncin yazo a cikin littafi na bible ko yanda kaga an karanta maka cewa ka kiyaye idaniyanka kar ka kalla abin da yake haramun ne to haka yazo a cikin littafi na bible ko ɗaya daga cikin ayoyinsu na Bible ɗin tana cewa idan idanka ya tura ka zuwa abin da ka kalla na haramu to ka cire idan naka idan hannunka ya je ya taɓa abin da yake na haramun ne a cire hannun saboda haka sai kaga idan aka karanta musu sai su ce amanna bi innahu al-haqq min rabbina ko wannan abin da ake cewa kasata kyakkyawa da mummuna idan mutum ya zo ya cince ka ba ana cewa kai hakuri ba a cikin musulunci ko ba ka musulunci ya ce ba faman afa wa aslaha wa in aqabtum fa aqibu mithla ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin ko ba haka ba yin da kaga haka haka sakon shi ma ya zo a cikin littafi na bible shine kake ji ana karantawa cewa annabi isa alaihi salatu wassalam yana cewa idan wani ya zo ya gaura maka mari a gefen kuncinka a kumatinka na dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace kakkai fada da shi kakkarama ka kara bashi ɗayan kuncin, ka kara bashi ɗayan kumashin gefen hagu, ya kara maka maji. Sannan kawai sai kai kuma da aka mara sai ka ce kuma na gode sai ka kama hanya ka tafi abin. Sannan za ka ga karantarwar addinin haka yake. Ko ba haka ba? Tausayi da jin kai, yanda aka kawo shi a Alkur'ani mai girma, haka ya zo a cikin littafi na Bible. Za ka ga yana karanta maka haka, saboda na yi karatu ne kan comparative study. Abinda yake na yi karatu, wani karatu haka wanda yake da alaka da za ka karanci Bible, kuma za ka karanci Alkur'ani mai girma. Na yi wannan karatun. Saboda haka abubuwan da ke cikin Bible da yawa na san su, ba ina alfahari ba ne. Saboda haka za ka ga duka abubuwan ga su nan daidai suke tafiya, sai dai ɗan abin da aka samu na ƙare-ƙare da canje-canje, ko? Akwai wani bawan Allah ya yi bincike haka, akwai kurakurai wurin guda 1000 a cikin littafi na Bible. Ko yanzu kana zaune a nan wurin ka daddanna a wayanka cewa errors in Bible, za ka gan su za a kawo maka su kurakurai guda 1000 a ciki. Ko da ka dan mun karanta wannan, amma ba muna kushe addinin wani bane ko sukan addinin wani. Muna kokarin mu nuna maka cewa ga yadda abin yake tafiya. Su wayanda suke bin karantarwar addinin Annabi Isa gangan, idan an karanta musu wannan littafi na Alkur'ani sai su imani da shi. Me yasa? Ka gani innahu alhaqqu min rabbina, sai su ce innahu alhaqqu min rabbina, gaskiya ne wannan addinin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yanda Annabi Muhammad ya faɗa haka Annabi Isa ma ya faɗa alaihi salatu wassalam, inna kunna min qablihi muslimin, lalle mu mun tajja yanzu min qablihi, kafin zuwan alqur'anin nan, kafin zuwan Annabi Muhammad, ai mu dama masu ni kauya ne ga dukkanin abinda Allah ya faɗa ko manzansa ya faɗa, ma'ana Annabi Isa ko ko Annabi Musa. Sai da kuma masu ni kauya ne, sai da aka yanzu ma da Annabin nan ya zo, shi ma mun yi imani. Shi ne Allah subhanahu wataala ya ce su wa'annan bayan Allah, ulaika yu'tauna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika su wa'annan dinnan kenan mutanen Annabi Isa alayhi salatu wassalam da mutanen Annabi Musa alayhi salatu wassalam wanda suka bar addinin nan nasu, yanzu suka imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yake yu'tauna ajrahum marratayn, za mu ba su lada har su bi lada na addinin su na da na Annabi Isa ko na addu'o addinin Annabi Musa alayhi salatu wassalam. Allah yace za mu ba su lada akan wannan, sannan kuma za mu ba su sabon lada fil kan imani da suka yi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan bima sabaru, sannan ga wani lada kuma na hakuri da za mu kara ba su. Kafa kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya gaya mana cewa in dai abin da yake da alaka da hakuri ne, to Allah yana ba da ladansa ba tare da an kirga ba. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, masha Allah, cewa Allah yana ba da ladan hakuri ne ba tare da an kirga ba. In dai har hakuri kai, kawai sai a baka lada dewa ba tare da an kirga ba. Saboda haka me yasa za a ba su lada na hakuri? Za a ba su lada saboda karo da irin jarabawa da za su yi da shi na imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai za ka gani har yanzu idan aka samu wani mai bin addinin Annabi Isa alayhi salatu wassalam ya zo ya musulunta, to sai ka ga ƴan uwansa Kiristawa na da za su riƙa musguna masa a kore shi a gidansa, ko ba haka ba, in yana aiki a wani wuri ne a kore shi, haka dai za ka yi ta kallon jarabawa kala-kala, wani matansa ta gudu, wani ƴaƴansa su gudu, wani kaman irin idan kuma wanda suke da alaƙa da manya-manya ne a cikin addinin Kiristan ɗin, kaman fastoci haka, sai a kulle account ɗinsu, motocinsu a ƙwace, ko ba haka ba, duk wani abubuwa da aka sani sun mallaka da duka sai a kwashi. Shi ne Allah subhanahu wataala ya ce bima sabaru, haƙurin da za su yi kan waɗannan abubuwan da za su yi karo da shi, Allah subhanahu wataala ya ce shi ma za mu ba su lada. Kenan daidai wannan gaban kaga musulmai akwai ƙalubale a kanmu. Ya kamata a ce muna da wani kyakkyawan tsari na duk wanda ya musulunta za mu kare masa waɗannan haƙoƙin, da zamanto muna da lauyoyinmu. Ko ba haka ba, da zaman to muna da lauyoyinmu cewa wannan ya musulunta, dan ya musulunta bai kamata a ce an kore shi a wurin aiki ba, saboda aiki service ɗin ka kuke nema, kuma yanzu ba ya ce ba zai ba ku service ɗin ba ne. Ko ba haka ba, saboda haka bai kamata a ce za a kore shi a wurin aiki ba. In wayanda ake kora ne daga gida, ake bai kamata a kore shi daga wannan gidan ba domin ai haya ne yana da daman da zai ya samu kuɗi ya zo ya biya wannan hayan ba tare da an kore shi a wannan gidan ba saboda haka lauyoyin mu na musulunci shi ya kamata su tsaya haka ko ko musulmai dai su tsaya su yi wani kyakkyawan tsari akan duk wanda ya shiga addinin musulunci kar a bar sa ya ta wahala ko ya fada cikin wa'annan musibin haka masu yawan gaske Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya ce wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sannan kuma suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa kamar ya suke tunkuɗe mummuna da kyakkyawa za a cutar da su za a azabtar da su za a ba su wahala za a musu kaza za a musu kaza to amma ya suke yi sai su saka domin Allah subhanahu wataala kuma daga baya yana zuwa ya buɗa ma wa'annan bayan Allah sai ga Allah subhanahu wataala ya buɗa musu hanyoyi to yanzu Allah ya buɗa musu hanyoyi wa'anda suka cutar da su ja yanzu Allah ya daura su a kai sai su ƙara cutar su wa'annan da Allah ya ƙara daura su yanzu akan wa'anda suka cutar da su da sai su musguna musu Allah ya ce a'a sai su sakan ya musu su mutunta su malam ya kawo mana Imam Qurtubi yake cewa a wannan ayan alladheena aatai wa ulaika mithla sunna ulaika yutuna adra maratan ma sabaru akwai zan cika guda akwai hukunce hukunce guda huda ce na farko magana mas'ala ta hakuri shine muka riga muka yi magana akai wa yadra'una bil hasanati sayyi'a shine ina tunkuda mummuna da kyakkyawa cutar wanda za a yi musu na tsangwama da zagi da makamancin wa'annan abubuwan su ba sa ramawa zaka ga har ma za su ce ma mutane kawai a mu dai mun imanin nan da wannan addini saboda ko za ku kwace mana gidajenmu ko za ku mana kaza kamar yadda ya faru da mutanen Makka ko ba an ce musu duk wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai fita garin Makka yayin hijira ya je garin Madina to zai fita ne garin Makka yanda aka haife shi ko carbi ba za ka rike ba carbin ba da kuɗi ka siya ba a ina ka samu kuɗin da ka siya za ka ce a garin Makka to a je shi kenan mas'ala na daukan kuɗin sa ko wasu abubuwa naka duk babu shi to kaga duk da haka mutane suke hakuri suka ce eh sun yadda dai addinin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi za su dauka wasu malami suke cewa a wa yadra'una bil hasanati sayyi'a shine suna tun kuɗewa ta hanyar yin tuba da shagaltuwa da yin istighfari wasu malami suke cewa kuma a suna tunkuɗa mummunan nan ne da kyakkyawa ta hanyar sakayyawa da kyakkyawan mu'amala ana cutar da kai ana cutar da kai ana cutar da kai amma kai ba za ka rama ba ko da yaushe kana yin hakuri dama haka Allah subhanahu wataala yake faɗa ko wa in aqabtum fa'atibu bimithli ma uqibtum bi wa in sabartum fa huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabarta illa billah ko haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana a ƙarshen ayan sai Allah subhanahu wataala ya ce wa mimma razaqnahum yumsikuna kuma daga abinda Allah subhanahu wataala ya wadata su da shi ne suke ciyarwa duk abinda Allah subhanahu wataala ya yassare maka to kakka ji bace bace akai idan Allah subhanahu wataala misali ya baka naira 1000 to a cikin wannan naira 1000 ka iya daukan naira 100 ka taimaki wani bawan Allah da shi me yasa idan ka iya taimako wani bawan Allah da wannan naira 100 to kai kuma Allah subhanahu wataala zai ƙara ninka maka wannan naira 100 su 10 yanzu za ka ƙara samun nawa na'am za ka ƙara samun wasu 1000 ko domin shi Allah subhanahu wataala duk abin da kai kyakkyawa to ruban ya maka yake da guda 10 duk abin da kai kyakkyawa to Allah yakan saka ya maka shine da guda 10 kenan wanda yake da naira 100 in yayi sadaka da naira 10 Allah subhanahu wataala zai buɗa masa hanyar da sai ya ƙara samu wata sabuwar naira 100 ka gwada kuma ka gani wannan mujarrab ne wannan in dai har kayi wannan abin don Allah ne ko cin kuɗin da kake da shi naira 100 ka dauki naira 10 ka bayar don Allah to Allah yayi alƙawarin kuma sai ko Allah yake wa ma anfaqtum min shay'in wa huwa yukhlifu duk abin da ka ciyar na alheri Allah yake sai na mayar maka da shi kuma shi Allah karimi ne in ka bada guda ɗaya zai maka guda 10 Allah ya ce mana Allah ya ce mana wa ma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa ne kuma daga abin da Allah subhanahu wataala ya wadata su da shi kaga kenan zakka tana da muhimmanci a rayuwar mu musulmai. Allah ya shar'anta mana zakka saboda a tsarkake dukiyarmu. Shi yasa zaka ga waɗanda ba sa yin zakka suna karo da ibtila'i da yawa a rayuwarsu, kuma suna wurga makwabtansu a cikin musiba. Ai, idan mutum dukiyarsa ya kai yadda zai yi zakka, ya ki ba da zakka, to Allah subhanahu wa ta'ala sai ɗaga masa ƙafa na zuwa wani lokaci. Idan har lokacin ya yi, wannan bawan ya ƙi ya fitar da wannan zakkan, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo masa musiba ko bala'i. Idan a kasuwa ne, wannan gobaran za ta tsaya a shagon wanda ya ƙi fitar da zakka? Ba za ta tsaya ba, sai ta shafi makwabta. Ya ja musu ko bai ja musu ba yanzu? Ya ja. Saboda haka zakka take da matuƙar muhimmanci. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tunanatawa, ko wa aqimu salata wa atu zakka, wa aqimu salata wa atu zakka. Za ka ga wannan ya zo a jere a Alƙur'ani, ko sai a wani ayan ba Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya yi wa wailul mushrikina, kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai. Musulmai suka ce ake wane, su wane ne kuma mushrikai? Dama mu mushrikai, mu musulmai mun san cewa ƴan wuta ne. To amma wannan kuma da Allah ya faɗa su wane ne? Sai Allah ya ce allazina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wadata dukiya, amma su fitar da zakka suka ki, saboda haka sun zama mushrikai. Wa hum bil akhirati hum kafirun, kuma sun zama kafire, sun kafirce wa ranar lahira. Wannan zakkan fa ɗan uwana, idan ka tsaya kalle ta sosai, sai ka gama kai aka ce maka, kai mai kuɗin ta wani hanya, kai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya baka naira miliyan ɗaya, ga makwabcinka shi kuma ɗan abin da zai sa ma a bakin salati bai da shi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tunda ni ne Allah na halicci sama da ƙasa, na halicce ka kuma na buɗa maka hanyar samun nan, ba ta wayanka ba, ba ta dubaranka ba, ko ta wayan mutum ne mutum yake samun arziki? In wayo ne akwai wanda sun fika wayo har yanzu ba su yi kuɗi ba? In ilimi ne akwai wanda sun fika ilimi har yanzu ba su yi kuɗi ba? Ko amma kai cikin iko da rahama ta Allah, Allah ya buɗa maka ka samu, ashe Allah ne yake bayarwa ba kai ba dubaranka? Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tunda ni ne nayi maka wannan daman, to wannan naira miliyan ɗaya ka raba ta zuwa gida 40, ko nawa ne arzikin da Allah ya yi maka, ko nawa ne? Ko miliyan 10, ko miliyan 30? In dai ya kai wannan nisabi na zakka, kuma wa ala alayhi alhawlu, kuma shekara ta zagayo a kanka, to musulunci ce ka raba ta zuwa gida 40. Yanzu kaga mutumin da ya mallaka naira miliyan ɗaya, shekara ta zagayo a kanka, in ya raba naira miliyan ɗaya nan zuwa gida 40, zai zama naira 25,000 ne. Haka ne ko ba haka bane? Naira 25,000 ne. Yanzu kana zaune nan za ka iya ka ɗauko kakaletinka ko wayanka ka daddanna, ka ce naira miliyan ɗaya a raba ta zuwa gida 40 za ka ga naira 25,000 ne. Wannan naira 25,000 ɗin nan, sai musulunci ya ce ba wai limamin unguwanku za ka je ka kai ma ba, a'a za ka duba masu rauni ne a unguwanku. Idan limamin unguwanku ya fada cikin masu rauni, sai ka ɗauka ka bashi. Idan bai fada ba, sai ka duba su masu sai da tumatir, masu sai da lemu, masu sai da masu yankan kumba, ka ɗauki naira 25,000 ɗin nan ka bashi. Ka raba shi da talauci ko baka raba shi da talauci ba? Yanzu wannan mutumin da ka bashi zakkan naira 25,000, zai yadda wata musiba ta zo ta fada kan dukiyanka? Kare ki ne yanzu an taimake ka. Yan uwa, abin da za mu iya ɗauka kenan, lokaci ya riga ya riske mu. In Allah ya kai mu gobe, za mu ƙara dawo da wannan ayan domin mu ƙara yin bayani domin mutanen mu su ƙara fahimta a kan wannan mas'alar. Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana abinda muka faɗa daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana wanda ya ɗauki nauyin wannan shirin, ko kuma wanda suka tsaya kan wannan shirin muke ganin sa ko muke sauraron sa kamar yadda muke jin sa yanzu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alheri, biyan bukatun da suke nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna da yaƙini Allah ne kaɗai ka iya biya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu marasa lafiya mu gida da asibiti da masu ɗauke da shi a jikunan su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya, masu lafiya a cikin mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana lafiya da abin da lafiyar za ta ci. kowa da bukatunsa na alheri duniya da lahira Allah ya biya mana kasar mu da jihar mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya zaunar da mu lafiya alheri da Allah subhanahu wataala ke fararawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya farara mana a kasar mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya farara mana a wannan jiha ta mu innahu waliyyu dhalika alqadiru alayhi liman maula wa liman nasir fatiha da salati fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.